Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kaddara don mu da saduwar mu a wannan farfajiya a munasaba ta arme. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka insha Allah. A gurguje fadakarwar da zan yi ma kaina da ƴan uwana abu ne mai muhimmanci, shine game da birrul walidain, biyayya da mutunta iyaye da darajanta iyaye da kuma yi musu hidima da kuma kyautata musu da kuma illa da hadarin bijire ma iyaye da munana musu da fusata su da rashin bin maganar su da rashin yin abin da suke so, matakar bai saba ma ba umarnin Allah da manzansa, musamman yanzu a irin rayuwar da muke ciki yanzu. Mafi yawanci zamu ga ana samun matsala tsakanin mu da zamantakewar mu da mu'amalar mu da iyayen mu, irin abin da ake bukata na mutuntawa da darjantawa tsakanin mu da iyayen mu, ana samun karancin wannan. To insha Allah fadakarwa ce zamu yi akan muhimmanci da falalar bin iyaye kuma da hadirin saba musu. Da farko dai mu sani ɗan uwa, iyaye mahaifi da mahaifiya, uwa da uba, duk wanda ka gani a wannan rayuwa ta duniya yana da uwa yana da uba, babu wanda ake walƙe shi daga sama ya hado ko ƙasa ta tsage ya fito ko ya hado daga saman ice, duk wanda ka gani shi yana da iyaye. Kenan duk abin da zaka zama a rayuwa to sanadiyan mahaifanka ne, su ne sila da sababi na samuwarka a rayuwa. To tunda su ne silar samuwarka a rayuwa, to duk duniya babu waɗanda ake so ka kyautata mu'amala da zamantakewarka da su kamar mahaifanka. Duk duniya babu wanda ake so a ce suna jin daɗin zama da kai kamar mahaifanka. Duk duniya babu wanda ake so ya zamanto in tofa alkhairi ne da san barka, to kamar iyayenka su ne suke wuce a kanka. Yanzu a duk duniya duk wanda zai huda alkhairi akan ka in ba iyayenka bane ba, to da sauranka, duk wanda zai shi maka albarka in dai ba iyayenka bane ba, to da saura, ya zamanto farkon wanda za su fi yabanka, to ya zamanto uwayenka ne. To da farko mu sani ɗan uwa, saboda girman haƙin uwaye, Allah subhanahu wataala a gurare da yawa a cikin alqur'ani zamu ga yana hada haƙin bauta masa da kyautata ma iyaye a gurare da yawa. Misali a cikin suratul baqara Allah yana cewa wa idh akhazna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana, a wani waje kaji Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana, cikin suratul nisa'i an'am kuma yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana, a isra'i yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, Allah yana hada cewa kada abota ma kowa sai shi, kuma kada hada botar shi da wani, yace kuma iyaye bi a kyautata musu. A wani waje kuma Allah yake cewa ma anishkuru li wal walidayka ilayyal masir, a cikin suratul luqman da Allah yake cewa wasainal insana bi walidayhi, Allah yayi wasici ga dan adam game da iyayensa ya kyautata musu. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahani, saboda mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin ta rauni kan rauni, wahala kan wahala, saboda mahaifiyarka tana shan fama da kai tun lokacin ta dauke cikinka, har dabi'arta tana iya sauyawa, abinda ake so ita ta koma ban ta san shi, abinda ba a so kuma ta koma shi take so. Wata zaka ga saboda bala'in kana cikin cikin ta, zarnin mutsarin ban da yake burge ta, amma turare ta ringa jin warin shi. Duk wani abu mai daɗi zaka ga batta so, ta koma cin ƙasa da laka da goruba da sauransu, saboda mi dalilin kai kana cikin ta. To kuma haka za a zo a ciki a sha wahala a dauke ka wata tara, kuma a zo haihuwa shi ma wata wahala ce, wa da'atu kurha, a zo haihuwa ka shi ma cikin ƙi cikin wahala, Bahaushe yake cewa idan mace ta zo haihuwa kafa dai a duniya kafa dai a lahira babu tabbas a zo a haife ka kuma a zo reno shi ma a yi ta ƙawainiya to kaga Allah ya ce mahaifiya tana shan wahala ta sha ƙawainiya da kai tun daga ɗaukan ka a ciki da zuwa haihuwar ka da renon ka da kula da kai haka wa fisalu fi amin har a zo a yaye ka a cikin shekara biyu to sai Allah ya ce anshukuruni ka gode mani waliwalidayka haka uwayenka maka gode musu saboda sun yi ɗawainiya da kai shi Allah zaka gode mushi saboda shi halice ka kuma ya ma ni'imomi masu tarin yawa yace wa anta uduni matallahi la tusuwa iyayenka su ma zaka gode musu saboda sun yi ɗawainiya akan ka mai tarin yawa tun daga ɗaukan cikinka har zuwa haihuwarka har zuwa tasawarka haka zamanto mutum wanda zaka iya dogaro da kanka su suke tabbatar shi akan ka cinka shanka suturarka kudin nakwar ɗinka kudin makaranta to Allah ce su ma ba gode musu yasa aka samu wani sahabi ana ce mai Abdullahi ibn Abbas yake ce akwai abubuwa guda uku da Allah yake hada su a guri daya na farko zaka ga Allah yana hada yi mushi da'a da yi manzon sa da'a atiullah wa atiur rasul inda kaga an ce atiullah zaka an ce atiur rasul atiullah wa atiur rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzon Allah biyayya nabi kuma yace zaka ga Allah yana hada bautar sa da yi ma iyaye biyayya wa abudullah wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana anshkuruni wa li walidayka ilayyal masir abuna kuma aqimu salata wa atu zakat zaka ga Allah yana hada tsida sallah da bada zakat da haka dai uwaye Allah ya nuna mana girman hakkin sa yake hada bautar sa da kuma mi kyautata ma iyaye haka kuma saboda irin fama da hidima da iyaye suke sha musamman mahaifiya wani sahabi ya zo tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahaqqun nas bi husni sahabati ya tambaye manzon Allah wai a cikin mutane wane ne ya fi cancanta na fi kyautata masa wajen zamantakewa ta yau da gobe manzon Allah yace ummuka mahaifiyarka qala summa man yace sannan wa yace ummuka mahaifiyarka qala summa man yace sannan wa yace ummuka mahaifiyarka qala summa man yace sannan wa yace qala abuka ma'ana hatta a tsakanin uwa da uba kaga Allah yace a kyautata mana uwaye biyu to amma uwa kuma ta fi girman haƙi akan uba saboda me yasa akwai wasu abubuwa guda uku da take banta da su wanda ita kadai ce ta yi su banda mahaifinka na farko dai kaga ɗaukan ci ita kadai ce take ɗaukan cikin ka wahala ga komai ita ce za ta ringa sha na biyu haihuwa ita take haihuwa na uku kuma shayarwa ita take wannan to kaga wannan wahala ce shi yasa Allah zaka a waje in yace a musu ya ce wa sanin insani bi walidi haka ga ya kibance uwa yace hamalatu ummu wahanan ala wahanin kaga nan al-Qur'an haka a cikin suratul aqaf ma da yace wa sanin insani bi walidi ihsana yace hamalatu ummu qur'an wa wada'atu qur'a kuma nan kaga nan manzo Allah da wannan sabon da ya tambaye shi yace wa fi cancanta na fi kyautata masa yace mahaifiyarka to amma mu zo mu duba a yau mu gani duka mun fure na uwayenmu mata muna sa insa da su muna in suna mana magana mi ko unkula wani har zaka ga mawa har tsawa yana ma mahaifiyar shi ya riga ta shi an mushi kaza da kaza alhali dan tana nuna tausayi akan ka daga kan mu suke mu rena uwayenmu mata wani yazo ya samu Abdullahi dan Umar mutumin Yaman ne ya goyo mahaifiyarsa a gadan bayan sa yazo da ta hammaka ya aikin haji da ita yayin tawafi da komi da komi sai yazo sambayi Abdullahi dan Umar yace atarani jazaituha yace kana ganin duk irin wannan wahala da ne tunda kasar Yaman na dauko ta a gadan bayana har nazo maka da ita ne tawafi da sa'ayi da komi da ita a gadan bayana kamar da ita mata goya ni a bayanta shin kana ganin na saka mata Abdullahi dan Umar yace la wala bi zafratin yace koda daidai da lumhashi guda da tayi lokacin haihuwarka baka biya ta ba saboda iyaye ba iya biyan su kaga duk wahalan nan da ya sha yace daidai da lumhashi guda da tayi lokacin haihuwarka to baka biya ta ba haka kuma daga cikin haƙƙin iyaye da suke da akan mu shine akwai tausasa magana yayin da kake magana da mahaifanka ba yadda kake magana da abokinka ba a uwaye ana so ka tausasa magana yayin da kake magana da su kuma in kana magana da iyayenka misali ko da wani abu ne kai suna ma faɗa to ba a so suna faɗi kana faɗi kaga mafi yawancin mai zuwa za ka ga mutum kuma a kaddara ko da kai ne mai gaskiya mawa to in yanka suna ma magana ko suna ma wa'azi ko nasiha ko hada to ba a so ka tsoro baki shiru zaka yi sun ida ba a so ka ringa sa insa suna faɗi kana faɗi mudiba Allah subhanahu wataala yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a cikin sura isra Allah ya hukunta cewa kada abota ba kowa sai shi kuma yace iyaye bi a kyautata musu yace imma ya buluga na inda kal kibara ahaduma yace idan kar su girman daya daga cikin iyayenka kana tare da su har manyanta ya tsuha ya girma zo masa ɗaya daga cikin su uwa ko uba ko duk su duka biyin ma to Allah ya ce fala taqullahuma uffin kada ka ce musu ne da uffin ma'ana kakka nuna gazawa ko ka nuna ka takura da su saboda akwai lokacin da iyaye sun ka kai hali na manyanta za su ringa ma abubuwan da kai kanka baka so saboda halin su fara girma to kakka nuna gajiyawa da kosawa ka ringa nuna kamar sun gundare ka da sauransu kuma Allah ya ce wala tanharuma kada ka musu tsawa saboda wani zai ga in baban shi kai mun zalin su ha ko mahaifiyar shi zaka ga wani hatsawa yake ma baban shi ko da ma mahaifiyar shi Allah ya ce a kul kaka kuskura kuma uwaye ka tsawa saboda sun kai wani hali na girma sun yi wani abin da bai dace ba Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ka wadi musu magana ta girma ta daraja ta mutuntaka kada ka sake ka wadi ma uwayenka magana da bata dace ba saboda su suka haife ka kuma duk abin da ka zama a rayuwa dalilin sa ne da haka kakka ga dan iyayenka sun tsufa sun kai wani munzali na shekaru ka ringa musu yadda ka ga dama ka ringa musu hada da sauransu saboda akwai masu irin wannan to Allah ya ce kada kuskura indai kana son kai rayuwa mai albarka kuma kamatu dinu ta dani ne yadda kama mahaifanka kai ma haka yanka za su zo su ma ba kana ganin iyayenka sun tsufa ba kake musu yadda ka ga dama kai ma za ka zo ka tsufa kuma kana da yayan yadda ka mu'amalanci uwayenka haka su ma za su ma aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za a ma daga kenan mu zamanto muna tausasa magana tsakaninmu da iyayenmu mu zamanto in suna mana magana za mu yi shiru mu saurara kuma ba in suka mana wada ba kuma a bayan kunnan su mu ringa gunguni ko muna hararan su ko garin ga ce a mu za a ma kaza da kaza wani in ka yana magana da uwayen shi ne amma bai wuto free free ya wadi ba ni wallahi an matsa mini ni wallahi ana mun kaza ni wallahi kuma in ka je da uwayen shi ne yake to ka wannan bai dace ba haka yana daga cikin biyayya ga iyaye kakai abinda zaka fusata su hasi hushi barantana ma hasma mummunan addu'a ya tabbata a cikin hadisi na Abi Huraira Allah kara masa yarda da sauran sabon manzon Allah yake cewa anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kudu ya kasance yana cewa salasu da'awatin mustajabatun lahunna la shakka fihinna manzon Allah ce akwai addu'o'i guda uku karbabuni a wajen Allah subhanahu wataala babu shakku babu tababa babu kokonto a ciki daga cikin manzon Allah ce da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta in ne aka zalunci mutun ya addu'a to kai da ka zalunta shi wannan addu'a sai ta bika manzon Allah ce Allah subhanahu wataala zai ce la ansuran naka walau ba'da hin Allah ya ce nayi alƙawari hina taimake ka ko ba a yanzu ba ko ba dade ko ba jima wannan addu'a ba za ta tafi a banza ba haka wada'awatul musafir haka manzo Allah ce daga cikin addu'o'in da Allah yake amsa akwai addu'a mai bulaguro kana cikin halin bulaguro in kai addu'a to wannan addu'a ce karbabbiya na uku mahalli shahid din mu manzo Allah ce wa da'awatul walidi ala waladihi da addu'an mahaifi ko mahaifiya akan dan su namiji ko mace to addu'a nan ana ne mummunan addu'a shi yasa an kaji an ce da'a ala da ala to wannan mummunan addu'a ce in kaji an ce da'a li to wannan addu'a alheri ne to manzo Allah ya ce idan mahaifi ko mahaifiya suka ma dan su mummunan addu'a to wannan addu'a Allah zai amshe ta to kai kuma da kai aka ce to gudun wannan kakka kuskura kai abinda zaka fusata iyayenka hatta kai fusata su ma mummunan addu'a ko su tsine ma ko su la'ance ka duk abinda ka san iyayenka ba sa so duk abinda ka san ba sa so ka aikata to kai kaffa kaka ka nisance shi saboda ka ji nan manzo Allah ya tabbatar hadisi ne yana cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 2549 dai min san san karanta ne manzo Allah ya ce addu'o'i guda uku babu shakka babu tababa babu kokonto karbabu ne a wajen Allah daga cike ce mummuna addu'a da uwaye za su ma dan su to kuma kai kuma dan ka guji wannan aka ce to kakka kuskura kai abinda uwayenka za su ma mummuna addu'a saboda abinda zai ja su ma mummuna addu'a zaka yi abinda ba sa so ne ko abinda zai fusata su ko kuma duk abinda ba sa so su ga kai da haka kenan mu nisanci duk abinda zai fusata uwayenmu ko mu diba mu ga wai mummuna adda kaga cewa kai salihi ne ko nagari in uwanka suka ba mummuna adda ai manzo Allah ya bamu labarin kissar Jureju wanda tazo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abi Huraira kaga dai Jureju dai ba Allah ne gari ya kebance kanshi ma a bayan gari yana tabbatar Allah amma mai bai ta je tana kiran shi amma bai amsa mata ba har sai da aka yi so uku tace to Allah ka hada shi da karuwa kuma ya gamu da sharrin karuwa da kashe dai Allah ya kudar da shi to amma nan mahallin shaidan a nuna ma cewa ko mun nagartaka ka wa uwayenka suka ma mummunan addu'a to za ta yi tasiri a kanka da haka kenan mu yi kokari mu nisanci me yake da suna duk abin da zai janyo fusata iyayenmu haka kuma daga ciki akwai hidima ga iyaye mu tambaye kanmu shin muna ma iya mu hidima yanzu kun ga a garin nan zaka ga samari suna dora fada wani zai kaga an yi jurni kwanci ne tun daga sai an mare ta hadari amma zaka ga kayan mahaifiyarshi ita za ta hudo ta wanki mahaifin shi hudo kaya hudo wanki mahaifiyarshi tama kanta wanki ta yi tama baban shi wanki tama kannin shi kai wani ma saboda tambada da lalata cewa uwarshi take mai wanki kai ba kai asara ba tun kana yaro mahaifiyarka take ma wanki kuma ka girma ka zama katan sarmai kuma a ce mahaifiyarka take ma wanki to kaga ya kamata kowa ya san wata irin hidima kake ma iyayenka ya zamanto a gida kai ma a gidanku kana hidima kana ma babanka wanki kana ma mahaifiyarka wanki ai abun kunya ne ma a ce kai a ce ka bar mahaifiyarka tana wanki ko babanka yana yin wanki kai wani wallahi zaka ga baban nashi in bai da lokacin wanki yana kallon uban zai dauko kaya ya pressing ko wajen mai wanki kai bai iya amsa mai ba kuma yaje kai wanki kuma ya dawo to kai ka tambaye kanka kuma wallahi akwai mutanen da kaga hatta da ibo ruwa wani uban zai je tura kura yaje ibo ruwa ko kuma a yaro za a biya mai kawo ruwa a baro ya kawo gidansu shi bai ibo zuwa kawo ba kana sarmai to ka tambaye kanka wata hidima kake ma iyayenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muawiya bin Hajima As-Salami yake cewa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka yana so ne zai je yaki to mun dauka kalmar Allah yace amma nazo ina shawartarka fa qala sai manzo Allah ce me halaka min ummin shin kana da mahaifiya qala na'am yace i qala yace falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha yace kaje ka lazamci mahaifiyarka ka ringa hidimta mata kana kyautata mata domin aljanna ka tana karkashin kafarta wannan hadisi yana cikin sunan Nasa'i to ka tambaye kanka kana ma iyayenka hidima na gaba daga cikin abinda ake so game da iyayen shi na har daga cikin adam munadatul abi awil ummi bismaihima ba a so ka kira babanka ko mahaifiyarka da sunan su yanzu akwai wanda zaka ga saboda tsabar bariki zaka ga kawai yana kiran baban shi sunan baban shi kuma saboda yaya da shi dan bariki ne ko aka akwai mutumin da wallahi ni da kaina wata mata take ce mana baban saboda tsabar dan bariki ne baya so ayin shi su kira shi da sunan shi kai afwan baya so su rinka kiran shi da baba sai dai su kira shi da sunan shi
kai saboda bariki
saboda bariki wallahi take tambaya ta ya za a nace je da za a ba suna makaranta ba a je a samu malamin makarantar su a wadi musu illa a kira baba mahaifi kenan shi ko da shi yana so su yaran a je a same su kuma shi ma akwai wani malami a same shi mai nasiha kudi ba kaga kuma a garin nan ma baya so kwata kwata ayyan shi su kira shi da baba sai dai su kira shi da sunan shi saboda tsaba bariki to mu saurara mu yi Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Adabul Mufrad da sanadi ingantacce daga Abi Huraira annahu ra'a rajulain fa qala li ahadihima Abu Huraira ne go su mutane guda biyu mazaje guda biyu sai ya ce ɗaya daga cikin su ma haza minka yace wannan mi ɗinka ne qala abi yace wannan mahaifina ne fa qala sai Abu Huraira ya ce me la tusammihi bismi yace kada ku su kuka kira shi da sunan shi ana babanka ka kira shi baba ko ma a barikan ne a barikancen ne ma kace mom père ko mom papa amma kaka ce kaka kira shi da sunan shi bai daga cikin ladabi na musulunci yace wala tamshi amamu kuma kada ka kuskura kai tahiya a gaban shi in kuna tahiya tare da mahaifinka to kaka shiga gaban shi ka bar shi ya zamanto kai da gaba shi da gaba kuma yace wala tajlis qablahu in kuka zo guri kada ka kuskura ka fara zama he mahaifinka ya zauna tukunne ka zauna to amma yanzu muku diba ku ko shigowa gida wani akai ka tari uban zai shiga shi zai huta to wala bai barin uban ya shiga he ya fara kusuwa shiga ka bari ya fara shigo ya ka shigo kuma in kuka zo guri ka bari ya fara zama sai ka fara zama ko abinci za ku ci ka bari ya fara sa hannu sai ka sa hannu na gaba akwai kada ka janyo ma mahaifanka zagi akwai wanda yake sabba yake janyo ma iyayen shi zagi hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As yana cikin sahih Bukhari da Muslim kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna min akbaril kaba'ir yana daga cikin manyan laifuffuka an yal'ana ar-rajul walidayhi shine mutun yal'anci uwayensa ma'ana ya zagi mahaifansa kila ya rasulullahi aka ce ya makin Allah wa kayfa yal'anu ar-rajul walidayhi ta yaya mutun zai yal'anci uwayensa ma'ana ya zagi mahaifansa kala sai manzo Allah ce yasubbu ar-rajulu abar rajuli mutun zai zagi mahaifin wani mutum kwaye subu abawu sai zagi mahaifinsa kwaye subu ummahu sai zagi mahaifiyarsa ma'ana idan ka zagi mutum sai zagi babanka ko zagi mahaifiyarka to kaga anan kai ne ka zagi babanka kai ne ka zagi mamanka saboda kai ne ka jawo aka zage su to kada kuskure ka zama to haka. A wani hadisi ma manzo Allah ya ce idan ka zage babanka, idan ka zage mahaifin wani to kamar babanka ne ka zaga, idan ka zage mahaifin wani kamar mahaifinka ce ka zaga, saboda shi ma ai uba ne. Yadda ba za ka so a zage naka ba to kaka zage baban wani, yadda ba za ka so ba a zage mahaifiyarka ba kana jin ciwo ko a zage mahaifiyarka to ita ma mahaifiyar wani ne, kaka zage ta. Na ƙarshe adamu al-intisab li ghayri al-walidain, akwai wanda baya so a jingina shi zuwa ga baban shi, saboda mi? Saboda ya rena ko sana'ar baban shi ko wani abu, yana ganin baban shi yana da wata kaskantacciyar sana'a, baka ce mai kai dan wane ne, da yace dan gidan wane ne, sai kaga ya ji ya lalumi wani a unguwa ko wani abu ya jinga dingina kanshi da shi. To mu saurara mu ji masu kayan dangi. Hadisi daga Abi Huraira yana cikin Bukhari da Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata ga da shi cewa la targabu an abaikum, kada ku kyamaci iyayenku, ku ringa kyama a jingina ku a nasabta ku zuwa ga iyayenku. Manzo Allah ce fa man ragiba an abi, duk wanda ya kyamaci mahaifinsa baya so a danganta shi zuwa ga mahaifinsa, fa huwa kufrun, manzo Allah ce wannan aiki ne na kafirci. Ma'ana in kai wannan kai ma ka zama kafiri, kajiba kaga saboda girman laifin aka ce wannan kafirci ne, wanda zai ringa danganta kanshi zuwa ga mahaifinka, kai ba tabiya bane da asara. Duk irin yadda mahaifinka yake to shine sanadiyar zuwa ga duniya, kuma mahaifinka din lalacewar shi ai ya fi ma kowa, saboda shine sanadiyar zuwa ga duniya. Shi wanda kake so ka danganta kan naka da shi ai ba shi bane sanadiyar zuwa ga duniya ba. Dan haka kenan ka zamanto mai alfahari da mahaifinka da gidanku. Fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin biyayya, sau da kafa ga mahaifanmu, da kyautata musu da yin hidima gare su, kuma Allah ya tsare mu daga bujire musu ko safa musu ko yin abin da zai jayo su yaushi da mu ko su la'ance mu. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.